sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau 8 ga watan Maris din shekarar 2020 sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a Amurka sun tabbatar da mutuwar mutum na 19 yayin da jami'an gwamnatin shugaba Trump suka ce suna faɗi tashin ganin an hanzarta samar da kayayyakin gwaje-gwaje kan cutar coronavirus. A jiya Asabar adadin waɗanda cutar ta harba a sassan rabin adadin jihohin Amurka ya haura zuwa 400. A baya-bayan nan jihohin Pennsylvania, Indiana, Minnesota da Nebraska suka bayyana mutane na farko da suka kamu da cutar, yayin da Florida ta samu mutum biyu da suka mutu. Yayin wani taron manema labarai da yawa kana ajiya Asabar a fadar White House, sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma Alex Azar da kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna Stephen Hahn sun yi watsi da sukar da kwararru a fannin kiwon lafiya ke yi kan cewa an bata lokaci wajen samar da kayayyakin gwaje-gwajen cutar idan aka kwatanta da matakan da kasashe irin su Korea ta Kudu da Jamus suka dauka. Hukumar lafiya ta duniya WHO dai ta ci gaba da yin kira ga kasashe da su tashi tsaye.
We continue to call on countries to find, test, isolate.
Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yake cewa muna kira ga kasashe da su nemo su yi gwaji su kuma kebe waɗanda suka kamu da cutar tare da ba su kulawa a kuma bididdigin waɗanda suka yi cuɗanya da su.
And to trace every contact.
Ya zuwa jiya Asabar adadin mutanen da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya ya haura 100,000 yayin da mutum kusan 3,500 suka mutu. To a Italiya kuwa hukumomi sun ba da tabbacin cewa shugaban jam'iyyar Democratic Party a ƙasar ya kamu da cutar ta coronavirus. Sannan wani jami'i a fadar Vatican shi ma ya harbu da cutar duk a birnin Rome. Kamuwar Nicholas Zingarati da cutar na zuwa ne yayin da al'ummar ƙasar ta Italiya ke nuna fargabar gwamnati bata tashi wato ba tashi haikan ba wajen daƙile yaduwar cutar a ƙasar. A kuma daidai lokacin da adadin waɗanda ke mutuwa shi ma yake ƙaruwa. A halin da ake ciki an garkame garuruwa 11 a arewacin Italiya yayin da ake kuma dakon gwamnati ta amince da wata doka wacce za ta ba da damar a rufe daukacin yankin da ake kira Lombardy da wasu larduna 11. Idan aka amince da dokar, matakin rufe biranen zai shafi Milan da Venice, inda za a hana mutane shiga ko fita daga cikinsu har sai nan da ranar 3 ga watan Afrilu kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar ta Italiya suka rawaito. Samar da daidaito tsakanin jinsunan maza da mata shine zai zamanto batun da za a fi mai da hankali a kai yayin da a yau za a fara bikin ranar mata ta duniya. Taken wannan shekarar dai shine H for Equal, wato samar da daidaito a tsakanin kowa da kowa. Samar da daidaito a tsakanin jinsuna da fagen siyasa da samun damar shiga kafafen yaɗa labarai da fannin kiwon lafiya da kuma wuraren aiki. Na daga cikin muradin da wannan rana ta mata za ta fi mai da hankali a kai. Kiyasi da ya nuna cewa mata suke da kusan rabin adadin al'ummar duniya, amma duk da haka sukan gaza samun wakilcin da ya kamace su, musamman a fagen shugabanci kamar yadda wani rahoto da cibiyar bincike ta Global Gender Gap ya nuna. Ambassador Philip Carter shine shugaban Mid-Hill Group, wata kungiya da ke ba da shawarwari akan al'amuran yau da kullum.
You can't ignore 50% of your population expected growth.
Yace babu yadda za a samu cigaba a fannonin tattalin arziki da harkokin yau da kullum da aka yi watsi da kashi 50 na al'ummar duniya.
In terms of economically, socially.
Sai dai rahoton ya ce lura da yadda al'amura ke gudana sai nan da sama da shekara 99 kafin a samu irin daidaiton da ake bukata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ake wa lakabi da UNHCR a takaice ta kaddamar da wani asusun neman tallafin dala miliyan 621 domin tallafawa kusan 'yan gudun hijira miliyan 1 waɗanda suka tsere daga gidajensu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suke neman mafaka a ƙasashen da ke makwabtaka da su. Ita dai ƙasar ta Congo ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar Afirka da ke fuskantar yanayi mafi muni dangane da halin da 'yan gudun hijira suka shiga. Andrek Mahechik shine kakakin hukumar ta UNHCR.
Tensions in the region have been rising since the.
Yace ana ci gaba da samun tashin hankula a yankunan kasar tun bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da wani farmaki a watan Disamba akan dakarun hadin gwiwa na ADF. Mafi aksarin yan gudun hijirar da sun tsere ne zuwa Uganda wacce take rike da akalla mutum 100,000. Sannan wasu dubbai sun tsallaka zuwa Burundi, Rwanda, Tanzania, Zambia da kuma Angola. Wani rahoto da aka fitar da cibiyar tsare-tsare ta ASPI da ke ƙasar Australia ta fitar ya gargadin cewa hukumomi a Beijing suna tilastawa ‘yan ƙabilar Uyghur marasa rinjaye yin ayyukan bauta a yankin Xinjiang na ƙasar China.
Kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa.
Assalamu alaikum barkamu da saduwa cikin wannan sabon shiri na kasuwa kan miki dole. Wannan shiri da zai wai kasuwar kifi ne da ake kira tashan Baga. Duk lokacin da aka ambaci garin Baga dake garman hukumar Kukawa a jihar Borno, da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya, babu inda mutum zai kawo ga kansa sai tunanin bushasshiyar kifi ko kuma banda. Da kasari kan fito daga wannan yanki na tafkin Chadi. Allah dai ya albarkaci wannan gari na Baga da babban tafki da ke kan iyaka da kasar Chadi da ma wasu kasashen Afirka, wanda kuma akan ga dilalan irin waɗannan kifi kan zirci garin na Baga ko kuma tashar Baga da ke nan cikin garin Maiduguri da aka fi sani da kasuwan kifi don hada-hadan kifin. Jihar Borno dai ita ce kaɗai jihar da ke makwabta da kasashen Afirka uku wanda suka haɗa da Nijar da Chadi da kuma Kamaru, wanda kuma dukkaninsu na gudanar da harkokin kasuwanci da jura. Sai dai wannan batu na kasuwancin kifi na ɗaya daga cikin babban sana'a a kasashen waɗannan Afirkan guda uku, amma yanzu hakan a iya cewa komai ya ja da baya ganin yadda matsalan tsaro ya kassara batun harkokin kifi a wannan bangare na Najeriya. Ta dai da zarar mutum ya zirci tashar Baga ko makasuwan kifi, abin da zai fara ya masa maraba sai manya-manyan motoci da ke shirin dakon kifi daga wannan bangare zuwa wasu jihohin da ke Najeriya da ma kasashen ƙetare. Amma yanzu hakan da zarar mutum ya zirci wannan kasuwa, ya zai cewa ai ma kasuwar ta ci ta watse ne sakamakon rashin wadatar irin waɗannan kifi da jami'an sojin Najeriya suka haramta saya ko kuma kama kifin daga wannan bangare na yankin tafkin Chadi. Da cewar su, ayan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen saya ko kuma saida kifin don samun kudaden shiga, wanda su da dama shugabannin ayan wannan kungiya kan nisanta kansu daga ayan kungiyar Boko Haram din. Amma jami'an sojin har yanzu na kan bakanta na haramta saya ko kuma kama wannan kifi a wannan bangare. Alhaji Abubakar Gama gaban dide shine shugaban kungiyar masu sana'ar kifi na yankin tafkin Chadin. Ga kuma abin da ke cewa game da abin da ya shafi kasuwancin nasu.
Ban matsalolin da muke fama da su yanzu shine rashin tsaro. Fi ita Najeriya karan kanta da take samu, sanan da makwabta da muke da su kamar kasashe guda hudu. Kana iya cewa har biyar ma. Dan misali akwai Niger, akwai Chadi, akwai Kamaru, akwai Central Africa, sanan Najeriya. Domin Central Africa su ma kifin su yakan zo a nan Najeriya. To amma dalilin nan Najeriya shine hanyoyin da ake da su international road duka a Najeriya ne. In ka dauka ya riga ya shafe to wannan dalilin haka ne yasa hanyoyin gaba daya suka yanke zama kifi baya zuwa.
Malam Usman Muhammad na daga cikin wanda ke aikin dako wajen daurawa da kuma soke kifi har aka shigo da su zuwa kasuwar Bagan. Ka kuma abin da ke cewa game da sana'ar ta su.
Da muna dauka kaya ba adadi. Dan muka ce yanzu da abin da muke daukawa muka ce kwali 1000 ma ba mu yi kariya ba.
A yanzu ba.
A yanzu gaskiya kwali 10 ma sai wata rana zaka dauka. Da wani kifi din an kawo ma bara mu san da shi ba ma masu shi suke saukewa. Amma yanzu kowanne irin kifi dan karancin sa in ya zo dole mu sani dan saboda neman abinci.
Haji Anabukar dai wata mace ce da ke sana'ar saida kifi a tashar Bagan, da kuma ta ce ta shafe shekara da shekaru cikin wannan sana'a. Ta koya sana'a ta kasance gare ta a yanzu.
Babu ai ba kifi ai. Kwata-kwata.
Yanzu kuna zuwa kasuwa ku zona ne kawai?
Kullum muna zuwa muna tafiya.
Da kina zuwa saro kifin ne ko kina saya ne anan ki sayar?
A nan da ya zama dai.
Sai ki saya anan sai ki sayar.
Ki sayar ba?
Eh. To da kina kamar kina sayar na nawa? Ki sayar kamar nawa a lokacin?
Na daidai kudi na daidai. Kuma yanzu ba kasuwa mu sha dai wahala haka nan dai mu gaji in kusan mangariba sai mu tafi gida ka gani
haka ne
muna da yara duk kuma marayu ne ai
haka ne
shi ko Mallam Abubakar Mustafa wani malami ne dake sana'ar sayar da sai da kifi a kasuwar ƴan kifi dake tashar Bagan wanda kuma yanzu hakan ya koma sana'ar sayar da gwaza saboda matsalar da ya samu kansa ciki wanda kuma na tada shi a cikin kasuwar tashar Bagan ya kasa gwaza da dankali a gaban sa a kuma da hidan mu ta kasance da shi
barka da
an gode lafiya
ya kasuwa
alhamdulillah
na ga gabarin kayan kana sai da gwaza ko
eh yanzu na sai da gwaza
makani kenan ko
makani
eh
haka ne
da an kamar an ce kana sana'ar kifi ne ko
haka ne da ina sana'ar kifi ne
to me saka ba sana'ar kifi ko kuma gwaza
to reshi ne abin da nace reshi da muna jare muna sai kifi anan muna kai Abuja muna sura muna dawa yau da gobe Allah ya sa halin nan mu zo mu shiga cikin nan jariya da kai saboda kayan ba zai dawo ba shine zaman banzan ba zai yi ba shine ce bari koma wannan kasuwanci
Mallam Hamza Muhammad na daga cikin gribinorin da ke soke kifi da kuma lodawa a wannan kasuwa da ke cikin tashar Bagan
muna addu'a ubangiji Allah dai ya sa ya bude mana hanya saboda mu dai yanzu ba ma ba harkar da muke yi kwata kwata ka gani ba mu ne masu saukewa da lodawa yawa
to kuna soke kaman kwali nawa kuma ku loda kwali nawa
ada din ne ko yanzu
ada
ai ba iyaka ai amma yanzu sai mu fito ma mu samu na cefaren gidan mu ba wallahi sai a cikin sati da ke zaka samu na cefane kwana biyu ka gani to shine kawai dai addu'ar da muke dai ubangiji Allah dai ya buda mana hanya dai kurum
amin ta ko malama Fatima Ardo na daya daga cikin wanda suke girka abinci a wannan kasuwa wanda ta bayyana yadda kasuwar nan sai kasance kamar haka
abinci nake yi ada da ba laifi muna yin kasuwancin mu yanzu kam sai a hankali
me yasa mu kasuwancin yanzu
kasuwanci dai yanzu ba ma yi dan ba kifi ba mu samu ya shiga da kifi yana samu muna samu mu ma alhamdulillah mutane da suka dawo ma ko wani yana son ya ci abinci ma bai da kudi ada muna yin kifi muna yin kayan cikin muna yin taragon amma yanzu kam naman na shanun ma sai a hankali mu dai dan Allah ya bude mana hanya kusan kifin mu kamar irin nada in zaka kai wa mujin abinci sai ka goge da mutum tukun zaka je ka dauka tuwo ka kawo wa mutum
da kenan lokacin
da kake kifin amma yanzu kam kamar zaka yi gudu
Ibrahim Abubakar Dawud da Dillali yana yin kifi wanda aka fi sani da farin kifi da kuma yadda hidaya ta kasance da shi game da yadda harkokin kasuwancin nasu ke gudana
da kamar karf abin da ya kama daga cikin Niger to akalla a sati zan samu kamar buhu 100-150 a waje nan
kafin wannan
rikicin ya
kasance
to a yanzu kam gaskiya idan ba dan kifin cikin gari da ya bude ba sai in kai wata biyu uku ma ban samu buhu 5
kai da kake kawo buhu 100
ni da zan samu buhu 100 a sauki a waje
a sati guda
to
da ya maka ya shafi harkokin rayuwar ku ne
so rayuwa kam yanzu sai godiya amma rayuwa babu dadi yawanci daga cikin mu ma 75% namu ba ma nan
Alhaji Lawan Yahuza dai dan kasuwar kifi ne da kuma aka bude wannan kasuwar kifi na tashar Bagan da tun fiye da shekaru 40 da kuma kuma bayani game da mutanen da ke zuwa sai kifi a wurin su
ana zuwa daga Lagos ana zuwa daga Anacha ana zuwa daga Asaba ana zuwa daga Enugu ana zuwa daga Port Harcourt ana zuwa daga kamar irin su Alan Baraduna zuwa Kaduna zuwa kuma nan Mukurdi Makode ga Bauchi ga Jos ba inda ba a zuwa Najeriya Maiduguri ita ce shalkwata kibi duk a Najeriya gaba ɗaya Maiduguri ita ce lambo 1 inda an ce
kibi
kuma nan cikin kasuwar nan za a zo dan abin da ba za a rasa ba wasu saje baga a je Hadoro a sayo amma nan ita ce tushen kifi saboda haka rasa kifi da aka yi nan ba karamar tawaya bace a gurin gwamnati da mu talakawa dan muna cikin wahala amma Allah zai yayi mana
Alhaji Kurmi Usman Gubiyo na ɗaya daga cikin ƴan kasuwan da ke wannan harkar sana'ar kifi a tashar Baga ya kuma abin da ke cewa
ban da wani sanyan da na sani sai kifi ina taba fata amma karfi na wajen kifi ne to zare mu ya kare gaba daya muna zaune kuma ba mun san wanda za mu nemi taimako ba idan mun nemi taimakon ma don wanda za a taimaka kam ba zai sa wannan kukan namu ba to shine yasa kowa yanzu yana halin da yake ciki karoki wannan yau karoki wannan gobe duk wanda zaka je wajen shi ka kai sau biyar shi ma yana ji kunya kai ma kana ji kunya to shine halin da kuke ciki muni ne duk yanda ni nake ciki kowa ma haka yake ci don abinda zamu ci yau ma da kyar balle gobe kuma gaskiya ba inda zamu kai kuka sai Allah to da ka lokacin da nake kawo akwai lokacin buhu na kifi zan kai kamar 200 da sama nake kawo. Yanzu ko kwali daya kai ko rabin kwali ban da shi.
Alhaji Sadiq Musa Abubakar da yayi shi ma dillali ne a cikin wannan kasuwa na kifi.
Da ai mutanen mu an dan yi yunkuri, mutane sun koma ba gannan an fara haraka. Kuma mutane gabaɗaya an soma koma cikin walwala da saukin abubuwan gabaɗaya muna ganin abubuwan sun riga sun wuce. To Allah da ikon sa kuma gashi nan wani abu sai ya sake shigowa. To shigowan wani abun da ya sake shigowa kuma mutanen aka zo aka tarwatsa su. To mutanen nan gabaɗaya da suka dawo nan cikin gari kaga babu maganan su je su nemo wannan kifin su fito da shi. Tunda ba sa wannan wajen inda nan ne ake aikin. Dukka jama'an suna cikin gari fatan mu dai su samu su koma. Idan sun koma insha Allah wannan kifin kamar yanda yake da muna fatan zai sake dawowa.
To ko ya rayuwa ta kasance ga waɗannan ƴan kifin? Gaje abinda Alhaji Abubakar Gaman dake cewa
rayuwar mu ba ta daɗi domin in ka duba duk jama'a kana ganin gabaɗaya kowa rami. Dan yanzu kada kana ganin kowa nan kamar yaro ne, a'a yunwa ce ta sa kowa haki ganin shi ya rami. Amma duk da tawa ne kowa gani nan, domin kana ganin kowa da kowa haki ganin shi. Sai ga mutum da fadin giyan mu in ka ganshi kamar shekaran shi 20 ne amma babu 40 ka, haka ne yunwa ce. Dan matsalolin ya shafi mu gabaɗaya, domin matsalan kifin ya shafi Najeriya to ya shafi dukkan wayannan kasashen guda biyar da na lissafa maka a baya. Membobin mu a lissafin da aka yanka duba ka shiga kamar 2006 da aka yi, membobin mu sana'ar kifi in aka ce masu sana'ar kifin nan ya kama mai sayan sa, mai sayar da shi, dan dakon shi, telan shi, mai tuka tuwo ta sayar, mai dako, mai moto, sauransu muna over 1 million ne. In ka lissafa a duk Najeriya ɗan ba Lagos ba a wancan lokacin ba wanda ya fi mu yawan fishermen.
Our marketers were denied access of selling their farm products, selling their fish, selling their cows in the name of protecting, providing security. But with due respect, the military has to rethink.
Nan dai gwamnatin jihar Borno ne Professor Babagana Umar Zulum ke kokawa ministan harkokin tsaron Najeriya Major General Bashir Salihu Magashi a lokacin da ya zarci jihar Borno. Gwamnatin ya ce an hana manoma mu damar saida amfanin gonar su da saida kifin su da kuma saida shanun su duk da sunan samar da tsaro. Amma bisa cikin ladabi, ina so jami'an sojan Najeriya sake tunani akai don wannan ba karamin illa bane zai kawo mana a wannan jiha da ma Najeriya baki daya, a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Haruna Daudu Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kasuwa akai miki nuni, kasuwa a kasar mu,
kasuwa akai miki nuni, duniya
ta Amerika ga mu shirin biciko mana dahi,
kasuwa akai miki nuni,
farashi kan hau kan sauka, kasuwa akai miki nuni.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan fili na musamman. Sunana Reverend Dr. James Mobile Wuye, pastor ne daga Dariken Assembly of God Church a wurin Nigeria, kuma shugaban kungiyar wanzu da fahimta tsakanin addinai da ke da headquarter a Kaduna, Nigeria. A yau zan yi magana ne da mutane akan kauna. Kauna babban abu ne wanda aka gaya mana kowane Kirista ya kamata ya dauka kauna babban abu ne. Kauna ita ce take kawo yafewa, kauna ita ce take kawo ci gaba, kauna ba ta ganin laifin wani. Idan mutum ko ya zama yana da kauna sosai to ya kamakance ga kuskuren wani ko kasawan wani. Alal misali an ga mana idan mutum ya ce shi yana bin Allah kuma baya kauna makwabcin shi, to zancen kauna da yake ƙarya ne. Yaya za mutum zai ce ya kaunaci Allah da baya gani amma bai kaunan dan uwansa makwabcin sa wanda ke kusa da shi? To yana yin ƙarya kenan. Ka kaza kai kaunaci Allah baka kaunaci makwabcinka ba. Har an ga mana cewa idan ko muna so mun nuna kaunan Ubangiji sai mun so wa makwabtan mu abinda muke so wa kanmu. Kauna ba ta rinto, kauna tana yafuwa, kauna take kawar da ido ga kasawan wani. To idan ko ana so a nuna kauna musamman mu a kasashen mu da muke yanzu, dole ne mu yi gasa. Gasar da nake so mabiya addini su yi shine gasan nuna kauna. Idan yau na baka bokatin ruwan sha mai kyau, gobe sai ni kuma ka dauko mini drum na ruwan sha, sai mu dinga gasa. Yau ka bani abinci buhu daya, ni gobe sai in baka motan abinci. To idan ko mu masu addinai idan akwai gasa ma da Ubangiji yake bukata gare mu, shine na nuna yawan kauna, yawaita kauna, yawaita kauna, yawaita kauna. So idan ko ya zama haka to kauna ita ce gaba, duk shauran ba su suke. Shi sa ayan Allah yace gama Allah ya kaunaci duniya har ya bada dansa haifefe shi kadai domin duk wanda ya bada gaskiya gare shi kada ya lallace amma ya samu rai na harabada. To na kalubalance ka, ka fara nuna kauna, ka nemi dan uwanka kai mai kyauta, kai mishi alheri, ita ma ta samu ta yi ma wancan alheri. Yawaita alheri na kawo zaman lafiya, yana kawo inganci na kauna. Bari mu yada kauna, da shi ne kadai za mu iya nasara ga makwabcinmu ko kuma wanda ke gaba da mu. Kauna ita ce makami mafi karfi na hallaka abokan gaba. Allah ya sa mu nuna kauna. Amin summa amin.
Madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aishatu Sule daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shirin
sarkin baiwa.
A wannan makon zamu tattauna ne akan wannan cuta da ta fito ta addabi al'umma take ta yaduwa kamar wutar daji, wato coronavirus, wanda aka yi wa lakabi da COVID-19. Ganin yadda cutar take yaduwa da kuma yadda take barazana ga al'umma kasashe, muka ga ya dace a ilmantar da al'umman mu akan cutar. To kamar yadda aka saba, yau ma na samu zantawa da Dr. Muhammad Ladan, inda ya mana fashin baki akan nau'in cutar da irin rigakafi da ya kamata a yi da kuma matakai da gwamnatoci da al'umma ya kamata su dauka a halin da ake ciki dai a kasar China kadai mutane sama da 89,409 suka kamu da cutar, an kuma samu sama da mutum 3,000 da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan cuta a China kadai. A biyo ni dan aji tattaunawa mu da cutar nan, saboda yanzu jama'a duk a kidima muke gaba ɗayan mu.
Eh, gaskiya ne.
To wace cuta ce wannan coronavirus da aka yi wa lakabi da
wannan coronavirus? Wani irin ƙwayan cuta wanda ake kiran shi virus ne. To wannan yana cikin iyalin, kin san, akwai ɗansu da ake kiransu kamar waɗanda aka yi kwanaki shekaru da baya, su SARS, su MERS, waɗanda ake Middle Eastern Respiratory Syndrome, da sauransu. To kamar unguwa ɗaya suke ko gida ɗaya suke, amma wannan ya ɗan bambanta. To su waɗannan ƙwayoyin cututtukan yawanci sukan fito daga dabbobi ne su shiga cikin jama'a, wanda ake cewa transmission, wai su fita daga dabbobi su shiga cikin mutane. To shi yasa don suna shiga haka, yawanci shi yasa wani lokaci in suka shigo ba mu da wani magani ko kuma wani allurar rigakafi za mu yi amfani da shi.
To dama yanzu zan ce, to me asalin wannan cuta? Domin lassa fever ka san an ce daga beraye ake
ɗauka. To wannan daga irin kamar tsuntsaye ne da waɗansu abubuwa da mutane suke aiki da su, daga nan su wannan ƙwayar cutar ta so shiga cikin jikin ɗan adam. Yanda ya faro kenan. To da ya faro, tunda ba mu da wani, kin san, yawanci duk muna da abin da ke akwai garkuwa da muke da ita a jikin mu.
A jikin mu baƙaƙe kenan.
Duk wani ɗan adam yana da wannan. To waɗansu cututtukan nan, to jikin mu bai saba da wannan ba. To in ya shiga, to wannan sabon abu ne sosai ta illa. To kuma wannan shi kuma abin da yasa ya bambanta yawanci kamar irin su corona dinnan, su kin san coronavirus din suna akwai kala-kala. Haɗansu kamar irin su kata da sauransu suna waɗansu akwai kamar su haka, wanda
kamar alamomin mura.
Alamomin mura. Amma wannan abin da ke illan shi ne, maimakon kaga mutum na kamar yana mura ko majina na fitowa, shi yana shiga cikin huhun yake shiga can ƙasa. To in ya shiga nan yake illa. Shi yasa duk alamomin nan na ciwon shi, yanda abin da ya sa kenan muka samu ake samun wahala da fitar. Amma akwai wani abu, yawanci waɗanda suka samu, akwai mutane da yawa waɗanda suka samu bai illa da yawa. Amma akwai waɗansu da kuma in ya shiga ya same su yake illa ƙwarai, har in kuma kwana yana iya halaka.
Wato za mu ce jiki-jiki ne kenan.
Eh, jiki-jiki ne, kin san kuma Allah ya yi mu daban-daban.
Allah ya ga ciwo, amin.
ko yaya alamomin yaduwarta idan tunda yanzu mun ji cewa cuta ce da take shigewa har ta taba huhu?
To alamominta, alamomin na ciwon yawanci za ga mutum zazzabi mai tsanani. Muka ga mutum yana zazzabi mai tsanani din nan, sannan kuma yayi ta tare. Sannan kuma ya rinka numfashi sama-sama. To waɗannan su ne mugayen alamansu. To mutum so numfashi sama-sama din nan, to wani lokaci an samu irin na'ura da ke taimakon mutum ya numfashi. To inda aka ga mutum yawanci inda ka kana ganin wani alaman da jikinka yana wani abu da baka saba ba, kuma irin su tari, zafin jiki, da kuma kana numfashi wanda ba gane ba, to kai sauri ka je wurin likita. To domin za a duba a tabbatar ba wannan ba ne.
To kamar yadda ka ce akwai mura da su numfashi, akwai fa cututtuka masu alamomi da irin waɗannan kamar masu asma?
Akwai su kamar na asma. Ai na asma in kai amfani da abin da ake irin inhaler din nan, in kai amfani da shi to za ka ji sauki, amma wannan ko kai amfani da wannan ba za ka ji wani sauki.
To ta yaya yake yaduwa? Ta iska ne, ta taba jiki ne, koko ta jini ne, kamar yaya ne alamomin yaduwar wannan cuta?
Ta iska ne mafi yawa, domin in dai kana da wannan ciwon kai tari ko kuma kai atishawa, to shi wannan kinsan kai atishawa kamar akwai ɗansu abu wanda a turanci ana kiran droplets, kamar dugon ruwa da ke fitowa daga bakinka, kamar dugon ruwa da ke fitowa daga bakinka. To cikin waɗannan dugon ruwan da ke fita daga bakinka ƙwayan cutar na ciki. To yanda ake yaɗa shi, yasa aka ce in dai kana ciwon kada ka kusa da mutum kamar kafa shida ma kusa da wani ɗan adam, ko kuma in kana da wannan ciwon, shi yasa aka ce in dai kana da wannan ciwon kana tsammani kana shi, ka sa irin abin nan da ke rufe bakin mutum. To in ka rufe wannan zai rage yadda za ka yada wa mutane. To shi kuma yasa aka ce in dai kana da shi, yasa masu ilimin kimiyya suka ce to in kana da wannan abin, tunda ba mu da maganinsa, abu mafi sauki shi ne to in abin nan wannan ƙwayar ruwan ya fita, in ya je ko ya taɓi wani abu, in ya taɓi wani abu ka taɓa, to shi yasa aka ce kada ka rinka taɓa hancinka da idonka da bakinka, domin ka taɓa wani abu yana da wannan ƙwayar cutar, ka taɓa bakinka ko hanci ko ido, to za ka iya sa ƙwayar a cikin jikinka haka.
To wannan wanda yake nuna alamomi kenan, to ga wanda ba shi da alamomi shi kuma ya zai ya kare kansa?
To wanda bai da alamomi, aka ce mafi amfanin abin da ya kamata mu shi ne mu rinka wanke hannunmu sosai, komai ka taɓa kafin kai wani abu ka wanke hannunka, amma ka je ba haya ne ko duk yanda dai aka ji ka je kai komai ka taɓa ka je kai wanke hannunka. In ka da wanke hannun nan da sabulu ka yi kan minti sakan kamar 20 ko 25 kana wanke hannunka, wanda za ka ban kin san kamar yanda mutane ke alulan da ake wanke hannu, to za ka haka za ka wanke hannun sosai, za ka wanke ta da sabulu kuma. To in kana haka da kuma kada ka rinka taɓa idonka da bakinka, to insha Allah in dai kuma Allah ya yi abin nan, Allah zai kare mu.
To Allah ya kare mu. Ka san fa akwai wanke hannu irin namu na gargajiya, da in an kawo bako abinci sai an ɗebo ruwa a kwano na musamman an kawo masa na wanke hannu. Irin wannan wanke hannun kake nufi?
Dole sai an hada da sabulu, Hajiya, sai an sa sabulu sosai, ba irin wannan ba, dole a wanke hannun nan sosai.
To Allah Ubangiji ya kare mu.
Amin, amin, Hajiya.
To akwai kamar nau'ikan abinci da mutum zai ci don ya kara garkuwar jikinsa, koko yaya al'amarin yake game da kamuwa da wannan cuta?
To ba wani abu da zaka ci ba, yawanci akwai abubuwan da suke taimakon mutum ya kare jikinsa, ya kara garkuwar jikinsa. To in kana cin irin waɗannan yana iya taimaka, amma masu ilimin kimiyya nan duk bai hana ka kama cutar ba, Hajiya.
To abin da ya sauka a cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki kenan, muna fata an amfana, kuma muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Dr. Ladan, ni ce Aisha Tusulu, mu kasance cikin koshin lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma Anjima da Hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
sahihan labarai da kaɗe-kaɗe masu nishaɗantarwa.